Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Tari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 15 ga watan Janairun shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za a ji cewa wata kungiyar likitoci da masana kimiyya sun maka wani rahoton bincike da suka gudanar akan kwayar maganin COVID-19 ga mahukunta a Najeriya. Haka kuma wasu 'yan Najeriya sun bugaci gwamnatin kasar da ta fidda tsarin bai daya domin dakile matsalolin yajin aiki da kungiyoyin ma'aikatan kasar suke shiga kamar kowace ranar Juma'a. Muna kuma tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis, zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sanatin karar annobar coronavirus wanda ya hada da bunkasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar coronavirus ta yi ga tattalin arzikin Amurka. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka bayyana sanadiyar COVID-19. A cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karbar mulki na Biden, shirin da Biden ya hada da wani sabon zagaye na biyan kudade kai tsaye ga iyalan Amurkawa, kudaden shirin sake bude makarantu da kuma kaddamar da shirin rigakafi a duk fadin kasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga kananan kamfanoni 20 musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwa da ba fararen fata ba. Biden ya kudir aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanakin ɗarin farko na mulkinsa bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kudade domin faɗaɗa aikin rigakafin. Adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na ci gaba da hauhawa tare da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya da kusan mutuwar miliyan 2 a duk fadin duniya, a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a jami'ar John Hopkins. Amurka ta ci gaba da kasancewa a saman jerin mafi yawan masu cutar da kuma waɗanda suka mutu. Hopkins ya ba da rahoton sama da miliyan 23 na masu COVID-19 a cikin Amurka, tare da adadin masu mutuwar da ke ci gaba da hawa da sauri waɗanda suka doshi kusan mutum 400,000. Wasu jihohi bayan sun yi wa ma'aikatan da ke gaban aikin allurar rigakafi sun bude allurar rigakafi ga tsofaffi, amma masu buƙatar rigakafin sun fi ƙarfinsu. Cibiyoyin kiwon lafiya na gab da fuskantar ƙarancin allurar rigakafi. A lokuta da yawa, fasaha da ake amfani da ita don karɓar buƙatun marasa lafiya ta lalace. Rahoton mace-mace da aka bayar a jiya Alhamis ya ƙara adadin mutane da suka mutu a ƙasar zuwa sama da 4,600, adadi mafi ƙaranci da ƙasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar. China ta ɗau matakai na ƙulle iri daban-daban akan mutane sama da miliyan 20 a biranen Beijing da Hebei da sauran yankuna don daƙile yaduwar cutar kafin hutun sabon shekarar a watan Fabrairu. Samun ƙaranci mace-mace da ke da alaka da coronavirus a cikin ƙasar China ya haifar da tambayoyi game da tsananin danne bayanai da China da ke yi kan ɓarkewar cutar. 'Yan Democrat da suka jagoranci shirin tsige shugaba Donald Trump na shirye-shirye nuna irin rawar da ya taka, wacce ta kai ga mummunar tarzomar da ta auku a ginin Majalisar Dokokin Amurka, yayin da suke kokarin ganin an ɗora mai laifin tada tarzoma a wani zama da Majalisar Dattawa za ta yi a sauraron shari'ar, wanda za a fara da zarar an rantsar da zababben shugaba Joe Biden a ranar Laraba. 'Yar majalisa Diane DeGette daga Colorado ta faɗa wa CNN a ranar Alhamis cewa ita da sauran masu kula da shirin tsigewar za su nuna bidiyo na masu zanga-zanga da suka mamaye ginin majalisa jim kaɗan bayan da Trump ya yi kira a wani gangami cewa su yi faɗa don ƙwato faɗuwar zaben da ya yi ga Biden. A lokacin 'yan majalisar na cikin matakin farko na tabbatar da zaben da ke nuna Biden ne ya ci. Wannan halin da ake ciki ne inda shugaban ƙasa ya aikata laifin nan take a gaban talabijin ɗin ƙasa. Za mu samu hotunan bidiyo, za mu faɗa wa sanatoci labarin, Ligiyar ta ce kwana ɗaya bayan da majalisar wakili ta ƙara kuri'a inda mutum 232 suka amince a tsige Trump yayin da 197 ba su goyi bayan hakan ba. Kuri'ar majalisar ta sa Trump ya zama shugaban Amurka na farko da aka tsige so biyu. A ƙarshen shekarar 2019, majalisar ta tsige shi saboda neman taimakon Ukraine wajen tona asirin Biden gabanin zaben Nuwamba, amma majalisar dattawa ta wanke shi a watan Fabrairu da ya gabata.
A gaida Hadiza Kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, wata kungiyar likitoci da masana kimiyya sun mika wani rahoton bincike da suka gudanar kan kwayar maganin Ivermectin da Ebacovid ga mahukunta a Najeriya, inda suka tabbatar da cewa kwayar maganin zai taimaka wajen yakar cutar COVID-19, da yanzu haka sama da mutane 100,000 suka kamu da cutar a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana.
A cewar rahoton da masana kimiyyar da kwararrun likitocin suka fitar, sakamakon binciken nasu ya tabbatar da cewar yin amfani da kwayar maganin mai suna Ivermectin ko Ebacovid zai taimaka wajen maganin cutar ta COVID-19 da ke sarƙe numfashin ɗan adam. Tsohon shugabar hukumar taƙaita cututtuka a Najeriya NCDC Professor Abdulsalam Nasidi ya yi ƙarin bayani akan wannan magani.
Wannan maganin wato Ivermectin a ƙasar Japan da Jamus aka ƙirƙiro su shekaru da suka wuce. Game da maganin zai tasiri wajen warkar da cutan ko kuma kawar da cutan na COVID shine yanzu zamu ci har yanzu ba sani ba, ana dai zaton haka, ana kuma ta bincike su kwararrun likitoci da suke wannan bincike suke aiki akan su hadu da kunshi har ɗan Najeriya wanda sun yi nisa sosai. Insha Allah nan da ƴan kwanaki zamu gano amfanin abin da suka binciko, in zai magani ko kuma zai tasirin kawar da cutan duk zamu sani. Amma lalle dai abin da aka fara ganowa shine shi maganin Ivermectin yana rage tsananin cutar kuma yana iya ma ya kare yayi kamar rigakafin kamuwa da cutar. In wannan in ya faru haka to lalle mun samu makamin yaki da wannan cutar.
Anashi bangaren Dr. Ibrahim Kana yayi kari da cewar
gaskiyan bayani mu ma a likitanci ya nuna mana akan cewa maganin nan na aiki, kuma ainihin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO bata fito ta tantance ta tabbatar cewa wannan maganin yana aiki ba tukunna, saboda haka trial ne da ake har yanzu, amma magani ya nuna tabbas yana kashe ainihin kwayoyin cutar coronavirus a jikin mutum.
Al'ummar Najeriya dai sun kosa da ganin cewa an samu maganin wannan cuta, da yanzu haka adadin waɗanda suka kamu da cutar ke dada hauhawa, sun kuma yaba da cigaban da aka ce an samu.
Wannan abin da annan likitocin Najeriya suka kirkiro ba karamin fa'ida gare shi ba a ƙasar mu ta Najeriya. Mutanen mu sun riga sun tsirgi wannan vaccine din da aka ce za a kawo, domin ana ganin cewa akwai kullalliya a cikin shi. Amma wannan tunda mutanen mu ne suka yi abin, za a samu nutsuwa da amfani da shi.
Wannan kokari gaskiya abu ne mai muhimmanci ba ma idan duniya ba, a wajen mu kamar ƴan Najeriya. Wallahi inda tuntunin masanan lafiyar mu suna haɗa kansu suna nemo mana magunguna irin wannan, da tuntunin mun ci gaba da sai dai an rinka sayin wasu magunguna ma a wajen mu.
Sai dai a cewar shugaban kungiyar likitocin kansa na ƙasar Dr. Alhassan Umar, wanda ya ce binciken ya tabbatar da kokarin likitocin Najeriya ya nuna damuwar sa dangane da abin da ya kira rashin ba da ƙwarin gwiwa ga likitoci masu bincike da mahukunta ke yi.
Gaskiya ita gwamnatin Najeriya yawancin lokaci da bata kula da ainihin irin wannan bangare ta yi bincike akai ta kuma saka kuɗin da ya kamata. Shekaran jiya ko jiyan nan a television aka nuna director general na wanda su ne suke research da kuma development na maganin nika na Najeriya, NIPRI. Shi wannan director general akwai wani magani da wannan ma'aikata ta fitar. Najeriya ba a yi komai akai ba, sai gashi a ƙasar Thailand ta ba da approval din wannan maganin akan cewa shi ne maganin COVID-19.
A lokuta da dama dai an yi ta samun masana da likitoci na bayani kan binciken da suka gudanar, amma rashin amincewa mahukunta kan sa binciken baya yin tasiri. Yanzu haka adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya ya kai mutane 500,478, an kuma rasa mutane 1,005 daga cikinsu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton, to daga batun lafiya sai ilimi. Matsalolin ci gaba da komawa gidan jiya na shiga yajin aiki a duk lokacin da aka samu saɓani tsakanin ƙungiyoyin malaman jami'o'i da ƙungiyoyin ƙwadago kan haƙƙoƙin ma'aikata abu ne da ke neman ya gagari al'ummar Najeriya, inda ɗalibai da malamai da kuma sauran masu ruwa da tsaki suka ce dole ne a fidda tsarin bai ɗaya domin daƙile matsalolin yajin aiki. Wakilin mu Halima Abdurrauf na ɗauke da ƙarin bayani.
An duk shekara malaman jami'o'in Najeriya ke shiga yajin aiki na neman a biya su haƙoƙinsu. Ko a ranar Laraba ma sai da shugaban kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta Sanu Muhammad Ibrahim ya yi barazana za su fara wani yajin aiki na daban idan gwamnati ba ta biya haƙoƙin mambobin kungiyarsa ba, musamman da gwamnati ta shiga hurumin raba naira biliyan 40 da ta saka. Masana a fannin ilimi, ɗalibai, sauran masu ruwa da tsaki dai na ganin sai an yi taka tsantsan tare da bijiro da tsare-tsaren bai daya domin kawar da batun yajin aiki da malaman jami'o'in ke yawaita shiga. Ɗalibi a bangaren kimiyyar bayanai da yaɗa labarai daga jami'ar Bayero da ke Kano, Muhammad Dahiru Lawal, ya ce
abin da ke faruwa a jami'unmu na Najeriya abu ne wanda idan ba mu yi taka tsantsan ba zai daƙile harkar karatu a ƙasar, musamman ma jami'a. Kuma ba komai bane yake jawo irin haka illa yanayin yadda tsarin tafiyar da harkar karatun jami'a a ƙasar nan yake gudana. Abin dubawa a nan shine kungiyoyin malaman jami'o'i sun yi yawa, kuma ba a samun su suna haɗa kai suna ɗaukan mataki na bai ɗaya. To duk yanda aka samu irin haka akan abu ɗaya, ba za ka samu ci gaba ba. Sannan mutanen nan sun riga sun gane cewa harkar karatu na da matuƙar muhimmanci a ƙasar nan, ba ma a ƙasar nan ba ma a duniya gabaki ɗaya. Idan suka zo da bukata gwamnati bata biya bukatun su ba, the next thing suka ji sun ce za su je strike. Kuma idan suka je strike din nan ba laifin kowa za a gani ba illa laifin gwamnati, sai ga gwamnati kuma bata da yanda za ta yi sai gwamnati ta biya mata bukata. To wasu na ganin cewa an musu sai su ma su taso da nasu bukatun, sai kaga haka an yi ta yi kenan. Idan aka ci gaba da tafiya haka, to ina mai tabbatar da kowa da cewa harkan karatun jami'a a ƙasar nan gabaki ɗaya ba karamin durkushewa zai ba. Idan har ana son a samu ci gaba, ya kamata a zo a yi harmonizing din kungiyoyin nan gabaki ɗaya, sannan kuma a san me jami'a take bukata, gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi, su ma kungiyoyin su yi abin da ya kamata su yi saboda a samu ci gaba.
Malamin jami'a da ke koyarwa a bangaren tsangayar nazarin sha'anin mulki Dr. Saidu Dokawa ya bayyana cewa
to da farko dai wannan haɗin kan game da kungiyoyin kwadago da suke aiki a guri ɗaya kamar jami'a abu ne mai kyau, amma za a yi shi ne a matakin zartarwa. Gwamnati ce ya kamata duk sanda irin wannan ta taso za ta zauna da kungiyoyin gaba daya don a cimma buri guda daya, saboda a dokance ba dama wata kungiya ta tafi neman haƙƙi wa wata kungiya. Malaman jami'a daban da ma'aikatan office na jami'a, shi yasa ake da kungiyoyi uku a jami'ar. Don haka gwamnatin ce ya kamata tunda duk a jami'a suke, in ta tashi kiran taro za ta kirawo kungiyoyin lokaci guda sai a daidaita al'amura inda wannan sabanin ba zai dinga tasowa ba.
A wani bangare kuwa mataimakin sakatare ya haɗa ɗiya kungiyar kwadagon Najeriya Comrade Nasir Kabir yana mai ra'ayin cewa
maganan da ya shafi Asu Sanu da kuma Nasu din nan, maganan gaskiya shine ita gwamnatin tarayya ya kamata ta sani a kowane mataki na ayyuka akwai wato kungiya. Asu din nan abin da ya shafi wato lecturerorin da suke jami'a, su kuma wato Sanu din nan da kuma Nasu kunga ma'aikata ne wanda suke aiki a ƙarƙashin wato ita jami'a. Duk tattaunawa in gwamnati ta zo ko kuma ta zo ƙari, yana da kyau in tai kare wa lecturerori, yana da kyau su ma ina duba tunda duk ma'aikata ne kuma duk a guri ɗaya suke. A maganan gaskiya shine shi yajin aiki da yare ne kawai da gwamnati take ji.
Duk kokarin ji ta bakin ma'aikatar kwadago da nagartar aiki kan lamarin ya ci tara. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf, yanzu kuma ga Muhammad Awwal Garba da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kano tana samun takun saka kan yanda da man tsaron kasar masu yiwa al'umman kasar ta jamhuriyar Kano katin zamantowa dan kasar da ma takardan aure da haihuwa wanda al'umman kasar suke amfani da shi domin gudanar da ayyukansu, musamman mata bangaren gwamnati da kuma aikin yau da kullum, har da yadda al'umman kasar suke sanya yayansu a makarantun zamani. Muddai idan babu waɗannan ana samun matsala, har ma yanda yanzu haka aka dolanta wa al'umman kasar ta jamhuriyar Kamaru na mallakan irin waɗannan takardun kafin a amince su a gwamnati. Amma ɗaya daga cikin wakilan gwamnati a ɓangaren masu yiwa al'umman kasar ta Kamaru takardun haihuwan da kuma takardar aure, Alhaji Muhammadu Yakubu, ya mini ƙarin haske kan matsalolin da ake fuskanta da jami'an tsaron kasar.
Duk lokacin da ka haifi ɗanka yaro, ka sa a kanka cewa gwamnati ta bada tsari na wata uku, ko kuma takardar mutuwa kake so, takardar wanda ya mutu za mu ga takarda wata uku ne. Ita kuma ana aure, kana zuwa ka sanar da aure an yi wata ɗaya a yi bincike, a ga ita matan naka da za ka aura ba ta da matsala da wani namiji, bayan wata ɗaya aka yi bincike sai a yi muku aure. To shawaran da zan ba shi ne a daina sakaci, a duba tsari na doka da gwamnati da idan mu da aka bamu wannan matsayin ba za mu iya yin wani abu mu wuce doka na tsarin gwamnati ba dole sai mu bi tsari da gwamnati ta yi to saboda haka shawara kawai a daina sakaci a bi tsarin gwamnati in ka haifi yaronka ka bi kamin wata uku ka je ka samu guri wakilan gwamnati a wannan fannin yin takardar haihuwa su yi maka takardar haihuwa ba zan ce cewa ni kaɗai bane muna da yawa wanda muke yi to amma al'umma mu duk wanda suka zo dai za mu yi musu za mu taimaka musu saboda shi za ka saka ma wannan guri domin mu taimaka
Alhaji Mahmud Yakubu ko me zaka faɗa mana wajen yin takardar haihuwa da na auren da sauransu
duk wani dan Kamaru dai dole ne ya maka wannan takarda idan kana takardar haihuwanka to saboda haka matsalar da aka samu a kasar Kamaru kwanan nan saboda an canja wato company na da take yin wannan abin domin an yi a Kamaru ana tura can kasan waje su yi mana shi to shine company sunan Tatalet wato company mutanen Faransa ne to sun samu dan wato shance kasar Kamaru ta nemi ta canja aiki da ta canja wani kasa to shine aka kai kasan Espanyol wanda an ba wa yanzu shine Germanto kasan Gemalto wato su ne za su dinga yi yanzu an yi a Kamaru sha tura can su fitar to matsalar da aka samu wannan canjin ne aka samu dan matsala da kuma wannan cuta na COVID-19 da ya shigo shine aka samu dan wannan tangarda aka samu wannan matsalin to amma Allah in ka duba dai da zuwa shekara dai zuwa baya babu wannan matsalan to amma matsalan da ina ga ta gyaru domin shi shugaban ƴan sanda wato delegation na Sweden National ya bada jawabin cewa za dinga yi a rana daya wato shi katadantin din za dinga yin wato 15,000 kowace rana to yanda muka je muka yi bincike muka gani wato a satin baya da ya wuce a karamar hukumar duwalar ta farko na fannin ƴan sanda wanda dan uwanmu komisar Hasimu mai tauraro biyar shi ke na wannan gurin mun bi dai mu yi bincike mu gani mu samu labaru kamar matsalan da mutanenmu su ke samu a wannan gurin to sun kansu a wannan dai an turo musu 7,000 da aka turo musu to a gurin su suna da yanzu haka sama da 45,000 wanda aka yi amma yana nan mutane ba su sun dauka ba akwai matsalan mutane ma da zaka je kai takardanka baka zuwa ka koma ka gani ya fito ko bai fito ba shege mutane suna yawo da takardan haihuwa daga suna samun matsaloli da sojoji wato dole ne kai takardanka ka je kai bincike ka duba ka gani ko ya fito ko bai fito ba kamar da na ga maka yanzu akwai 45,000 wanda yake nan wanda mutane ba su dauka
barista Hamza Muhammad shima yayi mun karin haske kan yanda al'amuran suke na mallakan shirin takardan zama dan kasa a kasar ta jamhuriyar Kamaru har ma da takardan haihuwa
wannan tambaya kuma da kai na biyu game da takardan kasa da ake wa mutane wanda muke kiran shi a faransanci carte d'international to hakika
shi maganan karta a kasan Kamaru na farko wato abinda zamu gani akwai sarkati na mutane na su ƴan Kamaru inda za su yi nasu takardu domin da mun duba yawanci takardan haihuwa ne mai sawa a je a yi wannan identity din to shi zamana diwa ba su maza da hankali su yi wa ƴaƴan su takardan haihuwa tukunna na farko na biyu kuma akwai waɗanda saboda maganan makaranta idan za su yi boko mai nisa suna tafiya yanke-yanken shekaru ko kuma idan za su yi kwallo suna tafiya su yanke shekaru idan za su yi aikin naushi wato dai idan dai za su yi dai wani aiki na hakan nan na sport sai su je su yanke shekaru to wannan duk shi ne yake kawo matsala wajen yin dandite domin shi yin dandite ne idan ka je ka yi shi so daya ta fito to idan ka je ka sanja wani abu ka dawo yi na biyu she ta make ba za ta fito ba to haka abin yake yi ko za ka yi so goma ne so goma nan bije sake fitowa ba na farkon da kai nan shine kawai shi suka dauka su a can cewa shine na gaskiyan duk saboda za ka zo kuma kana canja ka canja shekaru ka canja kaza ka zo ka yi duk tsaitsaiwa yake yi saboda me saboda shi tapintan hannunkan nan wato shi imprint da muke kira da faransa idan ka sa shi to duk abin da zai yiwu gaba wannan imprinting din shine zai sa a kama ka. To abin da ake ciki kenan. To wannan ne shi ya zamana kuma shi ya zo ya hadu da waɗanda su kuma ba su da wato waɗanda su kuma suke tsayar da tunanin muganci za su yi mugun abu sai su rinka yin sai su nemi yin karta iri-iri an gane su canza takarda haihuwa za su yi wannan su canza takarda wannan za su yi wancan wato sai zai zamana da waɗanda su ba da niyan mugun abu suka je suka shiga wannan matsala ba sai zai haɗu kuma da waɗanda su kuma da niyan yin mugun abu su kuma suka yi wannan abin to kaga sai duk wannan ya zo ya haɗu ya zama cewa gwamnati sai ta dauki matakai akan cewa a rike ne duk wanda ya zo aka ga cewa yayi na farko zai zo yi na biyu a tsayar ne to kaga sai ka mana duk wannan matsala to kuma idan aka zo aka ce dokoki za a taka za a nemi yin shari'a na gaskiya wato shi ya zama da yawa waɗanda suka yi wannan abin din duk za ka yi su gidan shari'a ne saboda ana kiran shi wannan kai fo e izaje de fo wato kana da takardanka na gaskiya shi ka je takardar haihuwanka na gaskiya shi ka je ka tai kai takardar haihuwan ƙarya kai wannan abin wannan abin na shigiya kuma shi ka je kuma ka sake yin kuma wani na ƙarya ka dawo to kaga kai kadai ga takardun haihuwa biyu an gani dole wannan fursuna ne idan aka ce zabi ta hanyar din sosai
al'amarin yin katin zamantowa dan ƙasa a ƙasar jamhuriyar kamaru ya zama wajibi ko tilas a fadin ƙasar baki daya kasancewar irin yadda ƙasar aka dora ta a kan wannan turbas haka zalika idan baka da waɗannan takardun a ƙasar jamhuriyar kamaru ba za ka iya gudanar da waɗansu ayyukanka ba amma ta waɗansu ɓangarori ne na hukuma da ma yadda ake ƙoƙari na ganin cewar al'umma sun mallaki waɗannan takardun baki ɗaya
mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru
to a gaida muhammad awal garba To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba da shirin mashangata da wannan faifai. Labaran wasanni daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Ranar 16 ga wannan watan na Janairu na shekarar 2022 za a fara yayi kallabin fara gudanar da gasar kwallon kafa na masu taka leda a cikin gida na nahiyar Afirka waɗanda ba su taɓa bugawa waɗansu ƙasashen duniya ba wanda ake kira shan a turance sai dai ƙasar Kamaru ta ce ta sha alwashi na shirya karɓar gasar da kuma kare rayuwar masu taka leda wanda za su buga kwallon nasu ne a bangaren masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sashin da yan awari masu dauke da bindiga suke ta barazana ga rayuwar al'umma kuma masu tayar da kayar barar sun jawa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru kunne cewar kar ma su yadda a fara gudanar da gasar a garin limbe da garin boya amma gwamnatin kasar ta sa kafa ta shure wannan barazanar da suka yi Muhammad Shafiu dan bangaren ne na yan awari ga abin da ya labarta mini
a halin da ake ciki yanzu nan su ƴan ƙungiyar aware wato ta bangaren buya da kuma limbe sun rubuta wato sako na musamman da suka aikowa wato gwamnatin kasar Kamaru na cewa su ba su amince da a gudanar da wato wasan shan da za a gudanar ba a waɗannan yankunan so kaga wannan barazana ne ga wato kasashen da za a karbi bakoncin su a wannan yankunan ya kamata a ce sun yi aikin da ya dace na ganin cewa sun samar da wato ingantaccen tsaro don a samu wato a kare lafiyar mutane na waɗannan yankunan saboda a cikin maganganun da suka yi ko in ce a wasikar da suka rubuto zuwa ga gwamnatin wato Kamaru kenan kamar yadda suka yi rubutu don sun ce su ƴan ƙungiyar Amazonia suna rubutu zuwa ga gwamnatin kasar Kamaru cewa ba su amince da a gudanar da wasan ƙwallon ƙafa na shan da za a yi ba a yankunan su kuma sun yi barazana sun ce za su fito ƙunsu da ƙwarƙwatan su na ganin cewa ba a gudanar da wannan wasan ba
Malam Shamsu mai sha'awan ƙwallon ƙafa ne a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru shi ma ya yi mini ƙarin haske kamar haka
to game da wancan gefe da za a yi wasa sashen English can ni na san cewa to Kamaru kam ba ta gaza ba sai dai siyasar su ne ta gaza amma da za su aje wannan siyasar da suke da waɗannan yaran ta daji ni na san cewa za a yi wasan nan ba tare da ɓata lokaci ba da wani matsala ma da zai fito ba domin menene soja-soja ne sun yi hoho sun yi komai yadda za su iya kawo ƙarshen wannan matsalar duka ga baki ɗaya kuma na imani muna fata cewa za a yi wasan na a gama ba za mu ji wani bakinmu ɗaya daga cikinsu ya samu ciwon kai ba ballantana a cewa yaran nan sun kai hari insha Allah wannan wasa kamun shirya za a yi ta a fara ta lafiya kuma za a gama ta lafiya in Allah ya so ya yarda wayancan kuma suna surutansu ne kawai kasan just balbal wuta ne kawai daga yayi wuri sanyi aka zuba mishi ruwa shikenan insha Allah ba za su samu matsala ba
mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida awal garba yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takeici
Zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sanatin karar annobar coronavirus wanda ya hada da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar coronavirus ta yi ga tattalin arzikin Amurka. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka bayyana sanadiyar COVID-19 a cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karbar mulki na Biden. Shirin da Biden ya hada da wani sabon zagaye na biyan kudade kai tsaye ga iyalan Amurkawa kudaden shirin sake bude makarantu da kuma kaddamar da shirin rigakafi a duk fadin kasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga kananan kamfanoni 20 musamman waɗanda mallakar ƴan kasuwa da ba fararen fata ba. Biden ya kudirar aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanakin karin farko na mulkinsa bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kudade domin fadada aikin rigakafin. Adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na ci gaba da hauhawa tare da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya da kusan mutuwar miliyan 2 a duk fadin duniya a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a jami'ar John Hopkins. Amurka ta ci gaba da kasancewa a saman jerin mafi yawan masu cutar da kuma waɗanda suka mutu.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julia Lagos Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC